A bisa umarnin shugabannin Colin Sediao ne tawagar haɗin gwiwa da jami'an ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da Afirka ta Yamma da yankin Sahel ta Rangadi a Guinea-Bissau daga ranar 21 zuwa 28 ga watan Fabrairun 2025 inda suka gana da farko da shugaba Umaru Sissoko Embalo kafin daga bisani su tantauna da 'yan siyasa, 'yan farar hula da jami'an gwamnati da na hukumar zaɓe da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Da zammar samar da masalaha a rikicin siyasar da ya ɓarke sakamakon yadda 'yan adawa ke ganin shugaba Embalo na ƙoƙarin zarcewa ba a kan ƙa'ida ba, lamarin da ke ɗauka hankula a ƙasashen Sahel. Bashir Muhammad shi ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula na Rezo Esperance.
Shi shugaba Embalo yana cikin wanda suka ce ana iya ma kawo ma Niger hali game da juyin mulkin da aka yi don a maido tsohon shugaban ƙasa. To yaya aka yi kai da kake yakin demokrasiya wadda kai kake ganin ita ce dittahi cancanta, to yau mulkin ka ya zo ƙarshe ka ce ba ka tahiya, kuma ka azama kanka wani wa'adi sabo na wata tara. Lalle to shi shugaba Embalo nan ya ba da kumya sosai.
Tawagar a sanarwar da ambasada Bagudu Hirse ya saka wa hannu ta kara da cewa ta bullo da wani daftari mai kunshe da tsarin da zai ba da damar shirya zaɓuka a shekarar 2025, wanda kuma tuni ta fara gabatar da shi ga ɓangarorin masu ruwa da tsaki a ƙasar. To amma cikin yanayin ba shiri, jami'an na Sediao suka fice daga ƙasar da sanyin safiyar Asabar 1 ga watan Maris sakamakon barazanar korar da tawagar ke fuskanta daga shugaba Umaru Sissoko. Da yake sharhi kan wannan al'amari, ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi ya bayyana abin a matsayin wanda ke ɗauke da darussa da dama ta la'akari da yadda ya wakana a wani lokacin da Niger da Mali da Burkina Faso suka kubcewa ECOWAS.
Ya kamata ita ECOWAS ta tsaya ga harkar zirga-zirga da harkar abin da ya shafi sifiri, ba harkar siyasa ba. Wataƙila shi ne zai sa irin waɗanda harshen jituwa ba za su haura ba. Kaga yanzu kenan shi yayi haka, wata ƙasa ma nan gaba tana yin haka, to in duka ta yi haka to kaga kenan ai ita kungiyar tasirin ta ya rage.
Jami'an sun ce nan gaba za su gabatar wa hukumar gudanarwar kungiyar rahoto haɗe da shawarwarin da suke ganin za su taimaka a shirya zaɓuka a shekarar nan ta 2025 a Guinea-Bissau, tare da baiwa kowane ɓangare damar shiga a fafata da shi. Jami'in fafutuka na kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidifodi na gargaɗin Sediao ta ɗauki matakai.
Mai tamaha ya zai hituwa ga Embalo ba wanda ya zamanto yana cikin wani suke gaba-gaba suka ce sa hukumta Nijar, to shi waye hiya ECOWAS ya kamata ta hukumta shi daidai da abin da ya yi su ba gawa kashi don mai rai ji tsoro.
Shugaban wanda ke cikin waɗanda ake zargi da nuna zaƙewa a kungiyar Sediao ya shiga zagayen wasu ƙasashe a 'yan watannin nan da suka haɗa da Rasha, Sudan ta Kudu, Uganda da Kenya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ya dai bayyana ranar 30 ga watan Nuwamban 2025 a matsayin wacce za a halarci runhunan zaɓe, abinda 'yan adawa suka ce ba za ta saɓu ba. Sule Mumuni Barma, Mai Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.